wani garin da a ce kurba manja na zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canja jaha suna ba
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban kamar yadda watakila aka sani manya-manyan kasashe na duniya cibiyoyin harkokin kasuwanci suna baiwa al'umma dama mai dimbin yawa na samun arziki wanda ya sanya al'ummar kasar da ma 'yan kasashen waje ke tururuwar shiga don ganin sun nemi arziki
in dai kana nan da bizan ka kuma kana zama bisa ka'ida a kasan duk abin da 'yan kasan su dalibai suke amfana da shi to kai ma kana amfana da shi
to sai dai kamar yadda aka sani rayuwa a manyan birane na kasashe da dama na cike da kalubale musamman cibiyoyi na tattalin arziki idan muka dauki Najeriya ga misali akwai birnin Lagos inda ake samun hada-hada mai dimbin yawa na tattalin arziki sannan a Turkiya akwai Istanbul da ta yi fice wajen gudanar da hada-hadar kasuwanci da ke bunƙasa tattalin arzikinta sai dai ta kasance mai cike da kalubalen rayuwa
wani bai shanta ba to ka zo kusa da shi kuma kana shanta ba hayaƙin ne yana cutar da shi ko guri ne wanda ake tsayawa domin taron mota a shiga ka zo tsakiyar jama'a kana shanta ba ba za ka dan je gefe ba domin ka sha abinka tunda kai ka jarabti da wannan shanta ba
dalibi baya da hukin fami ko dai kana aiki ko kuma kai dalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka
to a cikin shirin za a ji labari na hawa da gangara daga bakin namu da yanda suka iya shawo kan waɗannan kalubale a kokarin su na samun rayuwa mai inganci fiye da wanda suka baro a kasashen su na asali sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba Madalla, to rahotanni dai sun nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi mu'amalar kasuwanci da Turkiya a yankin kudu da hamadar Saharar Afirka. Binciken ya nuna cewa 'yan Najeriya fiye da 500,000 ne ke zaune yanzu haka a ƙasar Turkiya. A tattaunawa da wasansu, sun shaida muryar Amurka abubuwan da suka fi jan hankalinsu.
Sunana Khadija Anas kuma karatu ne ya kawo ni nan Istanbul ina karantar dentistry ne a Marmara University akwai abubuwa da dama da suke birge ni sosai a ƙasar nan a matsayina na musulma duk inda na jiya nake so na yi sallah gaskiya akwai masallatai ko ina amma shago ne nan kusa shaguna akwai su ba sai mutum ya tashi yayi tahiya sosai ba su dan ya samu abin da yake nema akwai shago nan kusa komai dai suna nan
sunana Bashir Saleh wanda aka fi sani da Al-Gusawi ni dalibi ne karatu ya kawo ni a kasar Turkiya a can nake karatu na degree
damu makin da ke ga Turki wanda ya zo nan Turki mutukar yana da jajircewa sosan nan ka kalubalen da mutum zai fuskanta a nan kasar na san mutanen da sun zo nan a bangaren scholarship yanzu sun zama ƴan kasa a kodin da sun gina gidaje sanadiyar business da suke yi wanda mai yiwa da mutum na kasar shi ne Najeriya maybe da ba zai samu irin waɗannan damammaki ba
a zahirin gaskiya abubuwan da suke burge ni a kasar Turkiya suna da yawa sosai musamman ma a manyan biranen kasan kamar irin su Istanbul da Ankara da sauransu zaka ga akwai motoci na gwamnati akwai train jirgin kasa akwai shi ma nau'i ne daban-daban sannan akwai irin su cable car wanda yake tafiya a igiya ta karfe wanda galibi motoci ba su zuwa da sauransu to anan shi yake amfani sa'annan kuma akwai jirgin ruwa to kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo fa kati ne mutum yake zuwa ya yanka sa'annan zaka je ka sanya mai kuɗi na wata wanda zaka samu sauki sosai a wannan kuɗin da zaka samu musamman idan kana dalibi kai ko ba dalibi kake ba akwai sauki fiye da mutum a ce zai je ya dauki taxi ko wata mota daban wanda ba irin wannan ba wanda dukkanin waɗannan tafiyoyin da dukkanin waɗannan abubuwan da na ambata a naira 500 ɗinka ta Najeriya zaka yi amfani da shi domin kawo waɗannan abubuwa to wannan abun yana sauƙaƙe mai mutanen ƙasar rayuwa sosai da sosai sabanin mu a kasashen mu na Afirka da Nigeria aka galibi ba haka bane.
Ta bakin Kabir Ahmad Hamza. Sai dai duk da wannan damar akwai dalibai da dama da suka ce suna fuskantar matsala saboda yanda ake ci da gumin su. Jamila Mensa da ta kwashi fiye da shekaru 2 a kasar ta ce akwai wasu tsare-tsare da basu dace da baki da ke neman abin rufa kansa asiri ba.
Na zauna take kusa da shekara 2. Na baro jin saboda ba ko bai jin dadojin sam saboda migration laws na. She aikin kuma in kai aiki ba takarda she ba wani insurance kai. In kai aiki kanda mutum ne yana ma decide bai ya biyan ka don shi ya bar zama wajin yayi wiya saboda shi na baro jin.
To baya ga haka akwai zarge-zarge a game da matsalar wariya da ke kara kamari a Turkiya. Kamar dai sauran kasashen duniya. Don ko a bara wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ta bayyana yadda 'yan Afirka baƙaƙen fata ke fuskantar gagarumin ƙalubale wajen adama da su a harkokin da suka shafi al'umma a ƙasashen ƙetare.
A da Turki ba su da irin wannan matsala ta nuna wariyar launin fata da sauransu, amma yanzu lallai suna yi, musamman ma wai ba wai launin fata zalla ba. Kusan su kawai in dai ba ɗan ƙasa kake ba, Balarabe kake, ɗan Rasha kake, ɗan wace ƙasa kake, su lallai mutum zai iya fuskantar tsangwama da kuma wasu matsaloli daban. So za a iya cewa kamar ƙabilanci haka, musamman lokacin siyasar nan da ta shigo abun ya ɗan yi muni.
A irin haka ne idan wasu Turkawa suka ga irin 'yan ƙasashen waje wanda suke da daman yin aiki, suna yin aiki wurjan janyen da ya kamata, irin yadda suke yi ko sama da su. To sai su dan rinka jin wani abu a ransu, ya wannan zai zo ya fini yin aikin da ya kamata, ya za a fi yaban wannan sama da ni, ko ya wannan zai rinka samun kuɗi sama da ni. Musamman kila in ka zo kila kana da wani ƙwarewa a wani abu dangane da wannan aikin, ana iya ɗora ka a wani matsayi a gurin aikin nan sama da wani baturken.
Har wa yau Malam Bashir ya ce akwai wannan matsalar, don haka akwai buƙatar kau da kai muddin ana son a cimma buri.
Bana bibiyar pages din su na bloggers din su na kasar, saboda suna cikin waɗanda suke taimakawa maybe a racism, ko su Larabawa, ko 'yan Syria, ko 'yan Afghanistan da sauransu, ko 'yan Afrika. Su wannan abun ina ƙoƙarin nisantar duk abun da ya shafi social media na kasar, saboda yana harzuka mutane suna abun da bai dace ba. Idan kuma aka zo wajen aiki, ƙila kai aiki a ƙibiyanka ko ka samu wani wanda yake bai kyautatawa, so ba ne gaggawa wajen aiki gaskiya. Duk inda za ni ina ƙoƙarin in ɗan kalli ya yanayin aikin yake, shin aiki ne mai kyau wanda ni a matsayina na ɗan adam zan iyawa, ko ku a aikin mutum biyar ne za su loda maka kai. So ina kallon irin waɗannan ayyukan, sai in je in yi ta yanda ina da yaƙinin wanda zai sa ni aiki ba zai cuce ni ba, kuma ba zai wato ainihin dabbantar da ni, wato ya bautar da ni ba da sauransu. So ina ƙoƙarin wannan, dan akwai wanda na taɓa aiki wajen shi, ina ga na yi aiki tsawon watannin da ni ina aiki da shi zai kai shekara 3, amma albashin da ya bani ba ni tsammani ya kai na shekara 1 ma gaba ɗaya. So ya tarirrike min kuɗi haka, cuta da sauransu. So akwai ire-iren mutanen da za ka samu tunda ba mu da working permit. Daga cikin daman ƙalubalen da muke fuskanta a Turki shine ɗalibi baya da working permit. Ko dai kana aiki ko kuma kai ɗalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla. So wannan abun yana sa wato ana samun damar ɗalibai ana cutar su da sauransu haka.
To da fatan dai gwamnatoci da suke waɗannan ƙasashen za su yi ƙoƙari su hankalta a kan irin wannan ƙalubale, domin masu sharhi sun nuna cewa baƙi sukan shiga da arziki, kuma duk ƙasar da ta zamanto tana baya za ka samu ba ta da baƙi a cikinta.
Akwai yiwuwar mutum idan yana son ƙara samun damammaki su zai iya matsawa ƙasashen Turai can da ana neman ma'aikata, kuma akwai yanayin rashin muguntarsu ga ma'aikata, ƙara samun wasu damammaki a abin da ya shafi rayuwa domin in taimaki 'yan uwana da kuma ƙasata insha Allahu ta'ala.
Madalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.